This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya. Kana masu na'uran computer sai su daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahab Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa manoman jihar Adamawa sun buƙaci a rarraba musu kuɗin da babban bankin Najeriya ta bayar domin a raba musu. Sai kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ke Kamaru ta bayyana takaicinta na abin da ta ga ana yi wa wasu mutane a ƙasar. Sai kuma wasu 'yan Najeriya da ke cewa ko baya ga ƙoƙarin da sojoji ke na ganin bayan Boko Haram wasu na taimakawa wajen rashin tsaro a ƙasar. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Wata rundunar 'yan sanda a jihar California ta ce miji da mata da suka harbe suka kashe mutane 14 a wata liyafar ƙarshen shekara ranar Laraba suna da bama-bamaye haɗin gida har 12 da kayan sarrafa su da kuma dubban albarusai a ɗakinsu. Makasan Sayyid Rizwan da Faruk da matarsa Tashfin Malik sun mutu ne a musaruta da suka yi da 'yan sanda a wani ɓangare na gidajen kwana ba nisa daga cibiyar horar da nakasassu inda suka harbe suka kashe mutane 14 suka raunata 21 a birnin San Bernardino mai tazarar kilomita 100 gabas da birnin Los Angeles. Babbar ra'ayar tambaya da masu bincike suke son sani a nan ita ce menene dalilinsu na aikata wannan danyen aiki. Shi dai mijin Sayyid Faruk an haife shi ne a birnin Chicago a nan Amurka, kuma speto ne a fannin kiwon lafiya a gwamnati. Matarsa kuma ta shigo nan Amurka ne da bizar shirin aure. Babu ɗaya daga cikinsu da aka taɓa kamawa da aikata wani laifi, kuma ba sa jerin mutane da gwamnati take sa ido a kansu.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gaya wa taron ministocin harkokin waje na ƙasashen Turai cewa tilas ne Rasha da Ukraine dukkansu biyu su yi aikin domin sassauta zaman ɗarɗar kuma su sake faɗo da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. A jiya Alhamis ne Mr. Kerry ya yi wannan magana a taron shekara-shekara na ministocin harkokin wajen na ƙasashen da suke majalisar tsaro ta Turai. Taron na kwanaki biyu ana yin sa ne a birnin Belgrade na ƙasar Serbia. Ranar Laraba Kerry ya ziyarci Kosovo da Serbia inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasashen biyu. Yanzu kuma nan ba da jimawa ba, mata a nan Amurka za su samu sukunin gudanar da ayyukan da a da maza kaɗai ke yi a fagen yaƙi. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ne ya ba da sanarwar haka jiya Alhamis a hedkwatan tsaron Amurka da ake kira Pentagon.
Majalisar Wakilai ta Amurka ta ɗauki mataki na sake farfaɗo da bankin kasuwanci na shigowa da kaya da kuma kai su ƙetare ta wajen jefa ƙuri'ar cigaba da samarwa bankin kuɗaɗen aiki bayan da 'yan Republican suka ƙyale kuɗaɗen bankin ya ƙare a farkon bazaran nan. An farfaɗo da shirin bankin ne a ƙarƙashin dokar kasafin ayyukan sake gini hanyoyi na nan Amurka na tsawon shekaru 5. Dokar ta samu amincewar wakilai 359-65 kuma suka ƙi amincewa. Yanzu dokar za ta je majalisar dattijai inda ba tantama dokar za ta samu amincewa kamin kasafin gyaran hanyoyi wato su ƙare jima'an nan. Shugaba Obama ya alƙawarin zai sanya hannu kan wannan doka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar dattijan Amurka ta kada ƙuri'ar soke wani kaso mai yawa daga dokan garan bawul ga inshoran kiwon lafiyar Amurkawa. Dokar da ada ake kallo a zaman ginshiki a nasarorin da shugaba Obama ya samu cikin gida da ake kira ACA a takaice ko kuma aka lakaba mata na Obamacare. Hakanan majalisar wacce 'yan Republican suke da rinjaye ta hana kwaskwariman da 'yan Democrat suka nemi gabatar da za ta takaita sayar da makamai biyo bayan harin da aka kai a jihar California. Hakanan majalisar ta kada ƙuri'ar riƙe kuɗaɗe da ake baiwa ƙungiyar da take taimakawa mata zub da ciki da ake kira Planned Parenthood da Turanci. Amma ba kamar shigen waɗancan ƙudurori masu yawa da 'yan Republican suka yi a baya ba na nema a soke dokar kiwon lafiya ko su janye kuɗaɗen da za a aiwatar da shirin. Wannan karan ba makawa dokar za ta isa teburin shugaba Obama wanda tuni ya yi alƙawarin zai hau kujerar naƙi a kanta.
An fara da binciken abin fallasan nan da hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta duniya FIFA take fuskanta. Jiya Alhamis ma'aikatar harkokin shari'a ta Amurka ta bayyana sunayen ƙarin jami'ai 16 na hukumar FIFA waɗanda ake zargi da laifuffukan aikata rashin gaskiya daban-daban. Da waɗannan sabbin tuhuma da jami'an Amurka suka bayyana shine kawo adadin mutane da kadarori da ake zargi zuwa 41. Cikin sabbin waɗanda ake zargin har da manyan jami'an hukumar jami'ar hukumar su biyar waɗanda har yanzu suke bakin aiki ko kuma waɗansu daga cikin su sun bari. Akwai kuma waɗanda suke lura da shiyoyi kamar a ƙasashe da suke arewacin nahiyar Amurka da waɗanda suke tsakiyar ta Amurka da kuma yankin Caribbean da kuma hukumar kula da harkokin kwallon kafa dake kudancin nahiyar. Ma'aikatar ta shari'a ta kuma yi bayanin cewa tuni aka sami mutane 12 da kamfanoni biyu waɗanda suke hajar kayayyakin wasan ƙwallon ƙafa da laifi sakamakon bincike da ake ci gaba da aiwatarwa kan wannan batu. Waɗannan mutane da kamfanonin sun amince za su maido da kuɗi dala miliyan 190. Hakanan kuma an yi ɗaurin talala ga kuɗaɗe sama da dalar Amurka miliyan 100 a nan cikin gidan Amurka da kuma ƙetare dangane da waɗannan laifuffuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Adamawa na Najeriya inda aka shiga takaddama tsakanin gwamnati da manoma. Ibrahim Abdulaziz Jamuje.
Yanzu haka dai hadakar kungiyoyin manoma a jihar Adamawa sun kalubalanci gwamnatin jihar ne bisa rashin raba kudaden tallafi da babban bankin Najeriya ya bayar manoma da zimmanta da komadar manoman Najeriya. Abdulmumin Husaini shine jami'in labarai na kungiyar ya sheda mana ma labarai a yau cewa kawo yanzu su ban san inda aka dosa da kaso manoman jihar Adamawa ba.
Ta fannin wato kudin federal government kan ba komin da muka samu har yanzu kudin nan da wato shi ita wannan gwamnati ta shigo ta tarar ba mu iya mun fidda shi ba. Yanzu bukatan mu muna so wato wannan gwamnatin ta tausaya mana wannan kudin nan biliyan 1.3 nan wato ta taimaka ta ba ma manoma don mun jijiki miliyan 210 nan muna bukata dan Allah ya ji tausayin mu wannan kudin nan a fito mana da shi.
To amma aiko kun gana da gwamnan ma game da waɗannan kudade?
A lokacin da muka shiga gidan gwamnati muka zauna da shi wato yace mana kudin mu na nan aje biliyan 1.3. Amma daga baya da muka zo muna sadawa da shi commissioner nasa wanda ya hada mu da shi akan cewa mu je mu zauna wato a fito da yanda za a biya mana kudaden nan. To daga baya ne shi commissioner of agric yace fa kudin nan fa baya nan kudin da ya saura yanzu a wajen adil shine wato miliyan 300.
Sai dai kuma ni manomi Muhammad Yola ko kawaye game da badakalar rabon takin zamani da gwamnatin jihar ta kaddama cikin kwanakin nan.
Gaskiya game da abun da gwamnatin ta Adamawa ta kaddama a taki ba da kyautawa talakan Adamawa ba, bata yi kuma don talaka ba. Adam State suna sayar da taki nan 2,250. Makwabtan mu Gombe nan 2,000 suka yi launching taki. Kasuwa na sayar da taki nan 3,800. Gwamnatin Adamawa ta yi launching taki 3,700 da naira 50. Ta ina talaka kafin ka je ka fitar da gindin gwamnati da kudin mota da bai sai ya kawo maka 4,100 da 200. Ta ina talaka zai je ya saya. Daga talaka ya gommace je sai taki na kasuwa da je sai na gwamnati. Su sun yi suye su ne suna sayarwa kansu talaka bai yi talaka taki don talaka Adamawa State ba. Daga talaka Adamawa State bai ga canji ba. Duk Najeriya an ga canji banda Adamawa State. Kudi da gwamnatin tarayyar turo manoman Adamawa State bai shiga ba. Duk Najeriya ayi benefiting kudin manoma wanda aka turo tun zamanin su gwamnati Balangilari. Azaz State sun yi benefiting Adamawa State kare ba ta benefiting ba. Wanda mu mun zama ba mu da shugabanni ne a cikin Adamawa State. Ya dauki miliyan 700 goro shi bar biliyan 1 da miliyan 100. Yazo yan handin over ya bawa gwamnati Bindowa biliyan 1 da miliyan 100 kace kudi na farmers.
To sai dai kuma da aka tuntube shi commissioner harkokin noma na jihar Adamawa Waziri Ahmad yace manoman ne ma ba su fahimci me ake nufi da kudaden ba, inda yace daman kudaden na sayan kayakin gona ne amma ko ba don rabawa ba kamar yadda dai manoman ke ma tsammani.
Kudin ma gaba daya ba inda ake za a bayar manoma ba shi dama initiative ne na cire wani abu daga ciki wanda za a kallafa wa manoma a ba su bashi, amma kudin gaba daya duk wanda suka yi ma magana da na bin wani suke kudin nan in ka duba breakdown na miliyan ɗin none of it is meant for mao that was supposed to be for buying input and equipment or selling farmers na ke to ya fa sai an tsaya a zo ana matsayin musu why don't you just give them the money su tsaya da kan da ba a manage da ba zuwa 180.
Koma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke ma tabbatar da yadda za ta kaya game da waɗannan kudaden manoma. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar kamar ku, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ce ta Amnesty International ta bayyana takaicinta na abin da ta ce ana yi wa wasu 'yan ƙasar. Ga Muhammad Awal Garba daga jamhuriyar kamar din.
Kwamitin kungiyar wato 'yancin ɗan adam na duniya amma na reshen ƙasar jamhuriyar kamar sun gudanar da taron su a babban birnin ƙasar Yaounde. Jaya da wani taron nasu da na ganin yadda ake gallazawa al'umma ne musamman ma a jihar Arewa mai nisa. Yanda yanzu haka ake ganin ana cin zarafin bil'adama a yayin da ƙasar ta Kamaru take fuskantar hare-hare na 'yan Boko Haram. Sakatariya na kungiyar wato 'yancin bil'adama uwar gida Eva Maye ta ce.
Vous savez que l'année dernière on était au cœur de la préoccupation de la lutte contre le phénomène Boko Haram.
Shekarun da ya gabata da shekarun da muke cikin nan a arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru ana fama da 'yan ta'addan Boko Haram kuma tace hakan yana maida hannu agogo baya musamman ma rashin zuwa makarantu. Sannan tace da ma yanda ake jibje al'umma a gidajen yare na kasar ta jamhuriyar Kamaru abin ya kazanta domin gwamnatin kasar bata bi sharuɗin da aka gindaya mata ba na kasa da kasa kan bawa mazauna gidan yarin damar walwala a cikin gidan kason. Ta ɗaya hannun kuma gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin Yawa Bakari ya raka 'yan gudun hijiran kasar tarayyar Najeriya har kan iyakan kasar ta Kamaru da kasar ta tarayyar Najeriya. An da manyan motoci guda hudu ne aka cika su da 'yan gudun hijiran domin a kai su babban birnin kasar ta tarayyar Najeriya Abuja, amma an yi musu tanadin kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi. Ɗaya daga cikin 'yan agaji wanda yake cikin kungiyar Red Cross ya ce. Yana fata 'yan gudun hijiran za su sadu da iyalansu a ƙasar ta tarayyar Najeriya cikin ƙoshin lafiya. Kan haka ne na tambayi shugaban 'yan Najeriya mazauna ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Malam Rabiu Ismaila ga yanda hirin namu ya kaya.
To amma sai dai muna fatan cewa gwamnatin Najeriya ta dauki matakan tsaro akan su waɗannan mutane 'yan gudun hijira da aka mai da su Najeriya. To da manufan cewa za a mai da su gidajensu. Fatan da nake ma gwamnatin Najeriya kullum Ubangiji Allah ya ce muke gwamnatin Najeriya. Gwamnatin Paul Biya ta nuna cewa ɗan Najeriya da ɗan Kamaru duk 'ya'yanta ne. Ta rike 'yan Najeriya 'yan gudun hijira wanda ma ba 'yan gudun hijiran ba kamar su muna cikin Kamaru muna zaune lafiya. Saboda haka mun ba wa za mu ce sai dai mu yi godiya da kuma fatan zaman lafiya.
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar jamhuriyar Kamaru.
Muhaye jirgin sama sai Kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu.
To madalla kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan.
Yaho da ake
To madalla yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda yayin da sojojin kasar ke kokarin ganin sun kawo ƙarshen yaki da Boko Haram kuma wasu na kawo samar da tsaro cikas kamar yadda Nasiru Adamu Elhikaya ke cewa a cikin wannan rahoton.
Dawar masu aikata ta'addanci cikin al'umma da kasance fargabar ta dubuma bamai ko kunar bakin waki ya sanya masu bada gudumawa wajen harkar tsaro kira ga gwamnati ta tsananta bincike wajen magance kanana da manyan barayi. Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Tarayya dake Kashire masani ne kan lamuran tsaro dake ganin sai an mara wa jami'an bayani za su iya cimma nasarar gamawa da yan ta'adda zuwa ƙarshen watan nan, inda ya nuna damuwa ga masu yaɗa bayanai ta yanar gizo dake sanya gwiwa kan nasarar da rundun sojin Najeriya ƙarƙashin manja janar tukurbu da ta yi ke dawar samu.
A yau idan ka tafi Arewa ta Gabas, ko da ɗan tsako ka samu ka tambaye shi yaya yanayin tsaro yake, zai fito ya faɗi ma zahiri yake an samu gagarumin canji ba don komai ba, yanzu ba zancen nan da nike da kai ba mamaki tukunna cin bakin daga da yara. Ita labari ta yanar gizo ba a iya tantancewa a so a ce to ga ka'ida abinda aka kayyade ga shi za ku.
Dokta, ba ka ganin su ma masu shiga yanar gizon sun san irin kafan labarun da suke shiga ba wata mai inganci ba ce?
To, abinda fa za ka duba gani an san iba mai inganci ba ce, wasu ne za su karanci haka, amma wanda suke da gajeluwar sani ba.
Biyo bayan kama wasu barayin motoci a Abuja, shahararren mai tallafawa 'yan sanda wajen kama 'yan fashi da makami Ali Kwara ya ce wa imma daga cikin irin waɗannan miyagun 'yan ta'adda ke fitowa ko suke samun mafaka da koyon dabarun samun maɓoya a cikin al'umma.
To, wannan fa na gaya ma ruwan dare ne, duk yawanci tsofin barayin ƙasar nan sun koma suna gindin Banga ko gindin sarautar Fulani. Idan aka ɗan yi faɗa a gona da mutum ɗaya da Krista da abin nan maimakon a zauna a yi sulhu, sai a ce a je a rama, sai su samo Fulani su ce ku tara kuɗi a siyo bindigogi, an tara miliyan 10 siyo bindigar miliyan 1 ko 2 sai su raba 8, sai a je a ce katsina akwai wane mayaƙi ne, yobe akwai wane mayaƙi ne, kuma wannan nan ɓarawo ne, sai a ɗauko sai yaran su biyu waɗannan mayaƙan da adda sun koya musu harbi su ma sun zama 'yan fashi, duk shi ne babu ƙasar nan ya ɓata ƙasar nan gaba ɗaya. Kuma yana haɗa zumuntar criminals, idan an taɓa wannan ya tafi wajen wancan, an taɓa wannan sai kuma idan faɗa ya tashi ko tashin hankali yake so aka ji hukuma za a zo, rana ɗaya za a waya za a tahowa a sauka daga nesa a taharowa da mabura. Wannan faɗan da ake yi da waɗannan shugabanni da suka je suka karɓi sarautoci wani tsofin criminals ne, su suka hargoza Najeriya, waɗansun su a Banga. Kuma na tabbatar maka wannan surutun daga ina yi in ban da ɗan ran wannan Buhari, gaskiya ni na dena.
Wannan na faruwa ne daidai lokacin da aka damƙe wani ɗan Boko Haram a Zaria sanye da kayan agajin ƙungiyar nan ta Ahlus Sunna a Najeriya Izala. Injiniya Mustapha Sitti shine daraktan 'yan agajin ƙungiyar.
Mun kama wani bawan Allah wanda yake a nan Zaria, kuma muka miƙa shi ga ainihin 'yan sanda. Ashe tawaga ce wanda yake ba shi kadai bane, yana da mai gidansa. Ya gaya ma 'yan sanda shirye-shiryen da suka yi ta yadda za su yi su kai hare-hare, duk wannan abubuwa yana wajen 'yan sanda. Mu da mu 'yan agaji ne, harkar abin da ya shafi tsaro muna koya ne don tsare ainihin malamanmu, shugabanninmu da kuma waɗanda suke bin mu don karantar da su.
Sufitu Jinan na 'yan sanda Solomon Arase ya yi alwashi raba rundunar da ɓata gari, inda har ya gargaɗi 'yan sanda masu karambani da gujewa zama 'yan barandan 'yan siyasa. Nasiru Adamu Elhikaya da Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 18. Ga shirinmu na gaba.
Ya salamu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, har yanzu muna nan tare da babbar baƙonmu Hajiya Zainab Ujidi Sharif. A makon da ya gabata ta yi mana bayani akan yadda ake haɗa magungunan gargajiya. A yau za ku ji ci gaban wannan hirai.
Akwai lokacin da nake zaune da mai magani, sai ce, Hajiya, wannan itacen shi ne ake kira kashe zaki. Dake ka ga ka rabu da ni za ka fara wannan surutun naka kashe zaki. To, amma da yake ina da wannan gadon sai jikina ya ce saurare shi.
Allah.
Nake to in yace kashe zaki, maganin diabetes, maganin ciwon suga, shine kashe zaki, saboda ya ce ko na sha pakitin sukari na St. Louis, wannan zai min magani. To shine muka fahimta da na hau bincike, nake to wannan mai maganin gargajiya ya ce mun wannan kashe zaki shine maganin diabetes. Bari in je bincike. Wallahi da na hau bincike sai na samu wani littafi na sunan Sahabal Defense. To da nake karatu na je bangaren cewa itatuwa da ke maganin ciwon sukari, sai aka ce mun a cikin itatuwa da aka sani na gargajiya a India akwai sunan wani itace Kila Sweet. To Kila Sweet da kashe zaki ba suna ɗaya ba kenan?
Haka ne.
Sai nake bari in karanta. da na karanti na ga fassarar da kuma yadda aka yi min zancen wannan itacen sai na ga wannan kashe zakin nan ne da malamin ya nuna min da shi ne maganin gargajiya. To wannan me ya nuna? Dole in kana so ka ƙorance ka saurari me maganin gargajiya wanda Allah ne ya bashi wannan baiwa da kuma ilimin ka na boko ka hada da kuma neman bincike ka hada. To kin da ban saurari wannan mutumin ba mai maganin gargajiya na ji sunan kashe zaki. To bazan abin zai dame ni. To tun daga nan na fara amfani da wannan kashe zaki yana cikin magungunan da nake taimakawa ƴan diabetes. Yana taimako ma wajen rage maiko a jiki. Shi ne muke ce cholesterol. To yawanci zaki ga mutanen mu na gargajiya malam wannan maganin maiko da wannan maganin zaki sai mu ce kai wannan mai me yake ba. To in mun ka saurara da ilimin mu na boko. To in mutun ya ce mun maganin zaki da maiko ni a turance a kuma science abinda yake nufi shine maganin diabetes da maganin cholesterol. To kin gani in kana da fahimta da gane cewa ilimi Allah ya ba kowane mutum Allah ga dama shi ba shi wannan ilimin. Haka dake sai in rubuta su maganin maiko da maganin zaki sai in ce a cikin su wanne ne na san su. To wanda na san shi sai in yi bincike a kansa. Yawancin su sai ki ga yawanci abinci ne. Kamar yanzu in baki misali. Maganin maiko citton nan da barkono da albasa da garlic yana maganin maiko. Me isa in kin ci abu mai yaji wani bangare kina gumi. Iyayenmu da suke sa yaji a abinci na kan ce waye ya fara amfani da yaji a duniya ba ansa. Waye ya san zai hada miyar taushe ba ansa. Waye ya san za a hada miyar dagedan ba ansa. To wannan zaki ga cewa Allah ne ya ba wanda ya fara wannan abin basira cewa ka hada tumaturi da atarugu da albasa sannan za ka yi miyar dage-dage. Yanzu duk duniya kowa zai ce miyar dage-dage. To waye tsaya ya yi tunani waye ya fara wannan amfanin kuma waye ba shi wannan ilimin ba science ba ne. Allah ne ya ba wa masaniya wanda ya ga dama ya ba shi wannan ilimin in ya fara kowa ya gane.
To ban tarihi numfashinki ba a cikin bayanan da kika yi kin ce akwai magungunan gyaran jikin mata kuma yanzu haka akwai wasu mata da zaki ga suna badda makudan kudade wajen sayan wai magungunan ƙara martaba waɗanda ma ba su san ko da me aka hada su ba. Wane kira zaki ma irin waɗannan matan?
Gaskiya wannan nakan samu damuwa in naji mata suna ta amfani da abubuwa iri-iri. Akwai lokacin da wata ta zo ta ce wannan magani an hada shi da teku da ruwan teku da ruwan da menene abubuwa da yawa wanda na san ƙarya ne wanda za ta ce wai in kin yi amfani da shi ko ki tura shi a gabanki. Ina so mata su fahimta ba kowane magani ake tura a gabanki ba saboda wannan gurin naki akwai inda Allah ya halitta shi akwai mu a science muna ce pH value din wannan gurin. Bai kamata kina zuba abubuwa haka ba, ba tare da kin samu ƙwararren likita ba ko ƙwararren masaniyan magunguna da zai baka abin da ya dace ka amfani da shi. To wannan ina so ba shi sa yawancin su yanzu sai kiga suna samun kaikai ko kuma suna fito su ce wani abu fari-fari yana fitowa ko kuma su samu menene ake cewa zaki gansu yawanci ma kansa. To abin da ya dace yawanci ni a ilimi na nakan so in hada wanda mace za ta sha in ta sha zai bi jikinta. In ya bi jikinta zai taimaka mata.
Masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Zainab Ujudi Sharif da wadda ta haɗa mana sauti da bada umarni Miss Julie Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Munni shekara na biyu kenan ina rubuta jam kuma na rubuta na kai cut off mark an ce cut off mark 18 ni kuma na rubuta jam na samu 186 amma dai maganan wannan abun dai muna cikin murna saboda ni ma ina murna kudin mama na zai huta.
Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
ni ne Abubakar Garba da Bobochi Karofin Madaki. Ra'ayina game da ƴan majalisun dattawa da na wakilai shi doka wanda za ta hana wasu ƴan state ko wasu a Najeriya su za su da ƴan baya ma wasu ƴan uwansu, haka addininka ko ƙabilarka ba wanda ya ishe musguna maka, sai alƙali su tsaya a kan duk wanda ɗan sanda ko soja ko alƙali ya cuce shi, shi ma ga dokan da za a yi. Kuma masu sace dukiyar ƙasa su ma ga dokokin da za a yi musu akan abin da suke. Na gode.
Assalamu alaikum rai Amurka, mai magana Comrade Muhammadu Gurgune Rariya daga Garba ce da Karmo Gumbal Jihar Taraba, memba ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa. Na gode. Murya Amurka na su ne magana a ranar nakasu wanda aka yi ta jiya, wanda mu ne nakasun da ake faɗa, amma hakikanin gaskiya mun musuni nakasun da ake tare zuwa gwamnati ba nakasu ne na gaskiya ba. Domin za ka samu idan aka ce ga abuwanto domin na kasasu, wallahi ba na kasasu ke ɗaukan wani abuwa da masu kafa ko masu kunne ko masu ido ko masu hatsu. Na gode mai magana Comrade Muhammadu Gurgume Rariya daga Garba ce da Karamar Kwajiyar Taraba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA, mai magana Yusuf Babangaja mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi magana ne akan maganar da ainihin gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar yayi cewa za a yi zaɓe a ainihin 13 ga watan 2 na shekara 2016 mai zuwa, wadda kuma yanzu daga baya ba da sanarwar cewa ya soke wannan zaɓe. To bisa billahi mu ba mu san gwamna da magana biyu ba, kai ambata cewa za ka yi zaɓe a ainihin watan 2 mai zuwa na shekara 2016 yanzu kuma ka zo ka ce ka soke zaɓe. To don haka mu jam'iyyun adawa muna nan a shirye duk lokacin da Badar Abubakar ya sa rana za a yi zaɓen ƙananan hukumomi, to muna shirye da mu tsaya da 'yan takararmu. Wannan shi ne magana ta mai magana Yusuf Babangaja mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya, sashen Hausa na BOA. Na gode.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Wata rundunar 'yan sanda a jihar California ta ce miji da mata da suka harbe suka kashe mutane 14 a wata liyafar ƙarshen shekara ranar Laraba suna da bama-bamai haɗin gida guda 12 da kayan sarrafa su da kuma dubban albarusai a ɗakinsu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ga taron ministocin harkokin waje na ƙasashe da ke Turai cewa tilas ne Rasha da Ukraine dukkan su biyu su yi aiki domin sassauta zaman ɗarɗar kuma su sake farfaro da yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙasar ta Ukraine. Majalisar Wakilai ta Amurka ta ɗauki mataki na sake farfaro da bankin kasuwanci na shigowa da kai ƙetare ta wajen jefa ƙuri'ar ci gaba da samarwa bankin kuɗaɗen aiki, bayan da 'yan Republican suka ƙyale kuɗaɗen bankin ya ƙare a farkon bazaran nan. An farfaro da shirin bankin ne karkashin dokar kasafin ayyukan sake gine hanyoyi na Amurka da aka yi na tsawon shekaru 5. Majalisar Dattijan Amurka ita kuma ta kada ƙuri'a ne na soke wani kaso mai yawa daga dokar garan bawul ga inshoran kiwon lafiya na Amurkawa.
To madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta saƙon taya murna ga Abdullahi Alasanya Badakoshi da ke garin Birda. Munnan auren 'ya'yansa su 5 wanda za a yi gobe a garin Birda idan Allah ya kai mu, da fatan Allah ya ba da zaman lafiya ya sa mutuka raba. Yanzu Amadu kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Diodone wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu Injiniya John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.